Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Sannun mu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. A zauren zamantakewa muna tattaunawa ne da masu ruwa da tsaki kan hanyoyin samun zaman lumana. Duk da tarin bambance-bambance na addini, siyasa, kabila, jinsi da sauransu. Domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya halarci zauren zaman sasantawa ne da ƴaƴan jam'iyyar APC Reshen Jihar Plateau suka yi a garin Lafiya Fadar Jihar Nasarawa. Siyasa na daga ginshikan da ke janyo ci gaba wa al'umma. Idan har an yi shi bil haƙƙi da gaskiya, akasin haka kuma na janyo komo baya da haddasa ƙiyayya da gaba a tsakanin al'umma, wanda wasu lokatai ke kaiwa ga musayar yawu har ma da jefe-jefe. Kafin zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2023, jami'iyar APC wacce ke mulki a jihar Plateau a wancan lokaci ta tsinci kanta a cikin rudani da ya kai ga kusoshin jami'iyar a matakai daban-daban suka hasala, wanda ya janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin ƴaƴan jami'iyar ta APC a jihar, har ya kai ga suka rasa mafi rinjayen kuri'u a matakai daban-daban, ciki har da na gwamnan jihar. Kan haka ne masu ruwa da tsakin jami'iyar suka ga ya dace su shirya zaman sasantawa da waɗanda suka fusata. Duk da shike ba su fice daga jami'iyyar ba. Mamba mai wakiltar wasi a majalisar wakilai kuma tsohon mataimakin kakakin majalisar Ahmad Idris Wasi shine ya jagoranci zaman sulhun, yace sun ga ya dace su yi sulhun ne saboda haɗin kan al'umma da ci gaban jami'iyyar su.
Dalilin da muka sai muka yi wannan taro shine farko mu tattaro ƴan uwanmu waɗanda suka cikin jami'iyya bisa ga sabanin ra'ayi da aka samu wurin gudanar da ayyuka kaman na yadda aka fitar da ƴan takara da fitar gwani na zaɓuɓɓukan local government da kansiloli da kuma wadda aka samu saɓanin ra'ayi wurin fitar da ɗan takarar gwamna da kuma jam'iyyar tamu ta APC a jihar Plateau. Wannan abubuwan ya kawo mana matsala a cikin tafiyan wadda har ya kai muka samu wasu suka aborance suka bar jam'iyya ɗin. To alhamdulillahi Allah ya bamu dama kuma alhamdulillah muna musu godiya. Mun zaka kan al'umman nan waɗanda masu ruwa da suke ne domin a jihar Plateau kashi 90% na waɗanda masu faɗa a ji ƴan jami'an APC ne. To mun iya mun tattaro su mun zaka kansu mun ba su hakuri mun tattausa su kuma sun amince shi yasa muka je lafiya don mu samu tattauna mu rufe ko a bisne dukkan wani matsalan da ke tattare da mu. Alhamdulillahi Allah ya bamu nasara kan wannan.
Kusan za a ce matsalan da kuka samu a wancan lokaci shi ya janyo ba ku samu nasara a nan jihar Plateau ba, kenan wannan zaman tattaunawa ko kuma zaman sulhu da kuka yi zai ba ku daman ku sake tsarin da za ku samu karɓar mulki?
Ko a baya cin ba zan faɗa miki a zahirin cin mun ci zaɓe. Harka ce ta irin tamu mun yarda da Allah mun yarda da kaddara kuma ba mu yarda da musgunawa da kowa ba. Ku kun sani cewa jihar Plateau wanda abinda kuma ƴan jarida ya kamata kenan kuna yi kunsa ku faɗa wa duniya don duniya ta sani akwai wurare da ba zaɓe ake yi ba, rubuta kuri'u ake yi, amma alhamdulillah wannan dawo wanda muka yi zai jaddada mana kuma jaddada mutane masu ra'ayin mulki. Allah ya yarda zaɓe mai zuwa kaman wasan yara ne.
Ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ya karya ƙashin bayan jami'iyyar shine yadda tsohon gwamnan jihar ya goyi bayan ɗan takarar gwamna guda ɗaya tilo ba tare da amincewar sauran ƴan takara fiye da 20 da suka nuna sha'awar yin takarar gwamna ba. Honorable Amos Gizo shine shugaban tafiyar ƴan takarar gwamna da suka fusata. Na tambaye shi tun farko metece matsalar da ta sa su haushi ne.
Abinda ya janyo wannan rashin tafiya shine waɗanda Allah ya sa muka sa su ragamar mulki shi gwamna Simon Dakolla Lon musamman ya zo ya maida siyasar kaman business na cikin gidan shi ne kawai. Manyan ƴan siyasa waɗanda su suka yi ruwa suka yi sake suka kawo shi bai yi da su ya aje mu a gefe. Babban damuwa na farko shine chairman na party ba yana karkashin gwamna ba ne, speaker ba yana karkashin gwamna ba, amma in wai an sami disagreement kawai sai gwamna ce ya kori wannan. Wannan ba democracy ba ne. Duk manya da ke gani tafiyan mu a cikin group din nan akwai ministoci, akwai senatoci, akwai members na House of Reps, akwai members na House of Assembly, akwai su ambassador, akwai mutane da yawa waɗanda bai yi da su ba kuma suna cikin party.
Kenan wannan zama da kuka yi a lafiya an warware waɗannan matsaloli kenan kun yafe mashi lalon dukan kurakuran da yayi.
A'a ba warware ba. A zaman farko da aka yi wanda shi mataimakin gwamnan Nasarawa shi ya zo mada in gwamnan Nasarawa aka yi magana aka roki mutane aka roki kowa ina so in tabbatar miki 90 in ba 99 cikin zaman da aka yi kowa ya riga ya dauka to za a gama wannan abu a wurin Ahmed Idris Wasai shine shugaban zaman nan mun je da niyan shiryawa don mu gyara party amma ba a gama shiri ba muna tashi za a tashi yin zama
da yake dai ba ku kammala wannan zama ba wani kira zaka yi ma magoya bayan ku gaba ɗaya na jam'iyyar APC domin a hada kai a samu zamantakewa mai inganci ta yadda wannan party naku zai samu karfi musamman ma yanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi
tunda mu mun yarda da shugabancin Right Honorable Ahmed Idris Wasai in shi yau ya tace shiri aka ce to ayi kira mu zama mu muna da cikakken don mu muna so mu karfafa party dukkan mu ba wanda yake zai bar party karfafa party shine constitution ta ba da dama a kara yin course ex officio groups in nan waɗanda su suka zama aggrieved waɗanda an bata musu rai sai a kawo mutanen su a cover na wannan constitution da aka yi a kawo su a cikin tafiyar party kamin sauran yan watanni kaɗan da suka rage wanda za a yi na san in an yabi da irin waɗannan duk za a yi zama amma abin da nake so in karfafa miki daya wanda ni ina faɗi da muryan kusan 90% namu ba wanda yana so ya bar party muna so in dai za a yi shugabanci sai dai a ɗauki kaman mutum kaman dare ya shugabanci tafiyar state don na gaya miki zai yi karfi.
Tuni dai magoya bayan jam'iyyar ta APC suka fara bayyana fatar wannan sasantawar za ta haifar musu da ɗa mai ido. Honorable Yakubu Datti ya bayyana fatarsa akan zaman sulhu.
To a gaskiya wannan tattaunawa ya yi kyau domin an yi magana kuma an dawo gida ɗaya. Su manyanmu na APC su ma sun karɓi laifinsu sun ba da hakuri. Kuma yawanci ma da suka ɓata rai suka basu ba da kai an yi aiki ba yanzu sun gane cewa duk fa in baka gyara gidanka ba ba wanda zai gyara da kai. Duk wani abubuwan kuma banda haka gashi kuma APC ta kafa gwamnati na tarayya. To kun ga abubuwa ya nuna cewa ya kamata a dawo gida a gyara gida kuma mun gode Allah an zauna an yi magana har dare an zauna an yi magana an gaya ma juna ne gaskiya masu laifi sun karɓi laifinsu. Kuma an ba da shawara cewa za a ci gaba duk abin da za a yi za a dinga bin shawaran jama'a za kuma dinga yi abubuwa da kowa.
Kenan kana ganin kaman wannan tafiya ko kuma wannan zaman sasantawan zai kawo haɗin kai na duka ƴan jam'iyyar APC a jihar Plateau?
Ai wannan zaman tuni ya riga ma ya kawo to shi yasa mutane sun dawo cewa ya kamata a koma a samu yanda za a ci gaba daga zaman lafiyan da aka samu a ƙarƙashin tsohon gwamnan Lalong domin ba zaman lafiya ai ba maganin cin gaba.
Da yake masu ruwa da tsaki ne suka yi wannan taro yaya al'umma da suke karkara ko kuma wayanda suke kananan hukumomi ta yaya za ku wanzar da wannan zaman lafiya?
Ai dama farko na ɗayan da aka yi shi ne a yi zama. Banda na biyu kuma yanzu kowa ya ɗauka alkawali zai koma gida shirya jama'a a gane cewa ga abin da ke tafiya. Akwai ƴan matakin da aka ɗauka da za a bi domin a kare a raya da party kuma a sa party yayi ƙarfi. Mun gode Allah ya sa albarka cikin wannan taron kuma iyayenmu manyanmu a kalla fa gwamnoni tsofaffin gwamnoni na Plateau guda biyu sun zo. Tsofaffin mataimakan gwamnoni guda biyu sun zo taron. Senatoci wanda sun yi senatoci da House of Reps sun bi goma da suka zo banda House of Assembly. Don ka duba wancan party ai babu wani in ba mutum ɗaya ba ne kawai a ciki.
Haruna Yusuf Abba wani matashin da ke hankoron ganin ci gaban ƙasa yace abin da ya rage wa shugabanni shine su yi tafiya tare da magoya bayan su.
Ya kamata yanzu jam'iyya ta ci gaba da abubuwan da ya shafi kowani memba wanda yake mai ruwa da tsaki da kuma kananu da manya domin a gudu tare a tsira tare. A kawo abubuwa wanda ya zamanto haƙin kowa ne a bashi girman shi da kuma tattaunawa tare na matsalolin abin da ya shafi jam'iyya. Musamman ma da yanzu da muke gabar karatuwar zaben karamin hukuma da za a jihar Plateau zuwa watan Oktoba, ya kamata kowane stakeholder wato mai ruwa da tsaki a cikin jam'iyyar a kira shi, shi ma din ya bashi da nashi gudunmawa abin da zai kawo ci gaba da kuma nasarori kafin nan mu zo mu tunkari zaben da yake zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara ta 2027.
To amma kana ganin wannan zaman tattaunawan zai yi tasiri wajen haɗin kan
zaman tattaunawan ma da aka yi ya riga yayi tasiri, domin in kika duba waɗannan mutane ne da akwai former governors a cikin su, akwai former ministers, akwai waɗanda ƴan majalisu ne na tarayya, ƴan majalisu ne na jiha, shugabannin kanan hukumomi wanda kowanne in kika ganshi shugaba ne mai karfin iko a wajen sa kuma daga inda ya fito gabaki dai ko kuma karamar hukumar sa. Wannan zama ne wanda tun daga nan ma ya nuna an samu alfanu kuma jam'iyyar an dinki. Dama barakar da aka samu a cikin jam'iyyar shine abin da ya kawo rashin nasarar ma zabe. Kuma wannan zama ya nuna insha Allah muna da nasara a duk wasu zafuffuka da ba za mu fuskanta. Mun zamanto in siya matsaurinci madaurinci daya za a samu nasara insha Allah.
Masu sauraro, a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.